بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دعاء أيو رانر تقص جوة رمضان هجرة دبود تاريخ دود سلاتين دبقي wanda sai daidai da ranar 13 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na alqur'an da muke yi a cikin ramadan a cikin suratul ra'd yau zamu tashi aya ta 35 bi idnillah tambayoyin da aka rubuto tambaya ta farko yake cewa a cikin surat Yunus aya ta 5 da 6 kuma idan mutum yana karanta su zai yi tafakkur ne wannan jiwon malami yana magana akan su sannan kuma dan Allah ina son karin bayani akan shubha da take shiga cikin kasuwanci amma na farko abin da yazo a cikin wajarcin tafakkuri wato tunani a cikin alqur'ani wannan ba a hukunci da wajarci ko rashin wajarci sai da dalili abinda yasa aka ce wajibi ne idan mutum ya karanta ayoyin da ke karshen suratu ali imran ya tafakkuri a ciki saboda abinda yazo na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko ba a kiyasi akan sa da wani tunda ba abu ne wanda aka san illar sa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance hukunci da waɗannan ayoyi amma dukkan sauran ayoyi na alqur'ani a ko ina suke mustahabbi ne yayin da mutum yake karanta su ya rinka yin tafakkur a ciki mustahabbi ne ya rinka yin tafakkur amma wajibi kamar yadda muka ambata ya kebanta ne da wanda yazo a cikin wannan aya saboda zahirin hadis kamar yadda ya gabata amma dangane da bangare na biyu na tambayar cewa tayaya shubha take shiga cikin harkar kasuwanci wato shubha abinda ake ce ma shubha shine abinda yake yana da kamar halal yana da kamar haram bai zamanto halal tsantsan ba bai zamanto haram tsantsan ba to idan mutum hanyoyin da shubha take shiga tana shigowa ne ta karin da tsayawa a gefe wato kai ta yin halal kai ta yin halal har sai ka zo dab da zaka fada haram to yawanci anan ake haduwa da shubha to rafi idan mutun ya tsaya akan abin da yake shine zahirin halal wanda babu shakka a cikin sa to ya tsira daga shubha idan ko mutun ya shiga abin da ake shakka cikin sa to zai fada cikin shubha to rafi tsira daga shubha a cikin harkar kasuwanci shine mutun ya tsaya akan abin da yake shine zahirin halal zahirin halal shine abin da yake Allah ya halatta ta hanyar aikin mutum da hannunsa aikin kuma da babu cuta babu algus babu yaudara babu cin amana to wannan ka san aikin halal ɗinka ne da hannunka domin ko kuma ta hanyar kasuwanci kyakkyawa kasuwanci wanda yake na saye da sayarwa wanda a cikinsa babu riba babu cinikin abin da Allah ya haramta babu koye aidi babu garari wato kaje kai ciniki na abin da yake zaka koye aidi ko kuma ta sanya yaudara a ciki da sauran hanyoyi waɗanda suke na cuta ne ko ga daidaikun mutane ko kuma ga al'umma baki daya idan mutum ya nisanci waɗannan waɗanda suke shine usul na abubuwan da aka hana to ya nisance su nesa ba kusa ba to in kai nisa daga haram kuma ta tsaya akan abin da yake shine zahiri na halal ku za ta nisanci shubha su hanyoyin haram ididdigaggu ne halal ba su da iyaka komai halal ne sai abin da haramci ya zo mata to duk haram iyakantattu ne wa qad fassala lakum ma harrama alaykum haka Allah yake Allah ya bayyana muku abin da ya haramta muku saboda haka abubuwan haram sanannu ne an bayyana su wanda yake wajaba akan dukkan mai ciniki ya rinka kokarin bincike da kokarin karanta hukunce-hukuncen ciniki da yin tambayoyi akan duk abin da ya shigar masa duhu na harkar kasuwanci sannan wannan yace da Allah ya kara mana bayani akan